Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrama a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai sai a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masararru assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar 38 ga watan Janairun shekara ta 2019. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballe da ma sauran abokan aiki muke sake farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump zai yi wa Amurkawa jawabi a yau Talata ta talabijin kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron kasa. Wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari kan sojoji a wani ƙauye da ake kira Auno dab da shiga birnin Maiduguri. Gwamnatin gaban ta kwato iko da babban birnin ƙasar Libreville bayan yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar tsara kamfen ɗinsa na zaɓe mai zuwa.
Babban abun da ya gaya mana shine mu yi komai akan ka'ida. Kamfen za a yi a faɗi gaskiya, a faɗi abubuwan da gwamnati ta yi ko kuma gwamnatin Buhari ya yi da kuma dalilan da ya kamata a zaɓa don mu samu ci gaba.
Ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta a Najeriya ta PDP a jihohin Jigawa da Neja ta ce ta ɗaura ɗamarar dawo da gwamnatin waɗannan jihohi.
Bata magana dan siyasa ko dan boko ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai kudi ko mara kudi a'a gwamnati muke so mu kafa waje kowanne dan jiha zai ji ta a jikin sa yadda tasa ce.
To sai kuma ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi ta musamman da yan takarar neman shugabancin Najeriya a zabai mai zuwa na watan gobe, amma da farko sai mun fara da shin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wa ƙasar jawabi a yau Talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron ƙasa dangane da kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico kafin ya je wurin a ranar Alhamis saboda ya gane ma idonsa irin ƙoƙarin da ake na hana kwararowar bakin haure cikin Amurka. A jiya Litinin, Trump ya bayyana shirinsa na yin jawabi ga ƙasa ta gidan talabijin jim kaɗan bayan da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta ce shugaban na Amurka zai gana da dogarawan tsaron kan iyakar mai tsohon kilomita 3,200 tsakanin Amurka da Mexico. Ta ce za a ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan akan tafiyar tasa. Ziyarar ta Trump zuwa kan iyakar ta zo ne a daidai lokacin da aka shiga kwana na 17 a jere da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka. Sanadiyar takaddamar da ake kan buƙatarsa ta samar da $5 billion don gina shingen da zai hana bakin haure kwararowa akasari daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. Amma jam'iyyar adawa ta Democrat ta ki amincewa da $5 billion da ya nema na gina katanga. Sai dai ta yi masa tayin $1 billion da $300,000 a cikin sabon kasafin kuɗaɗen da za a kashe kan tsaron kan iyaka. Jiya da maraice wasu 'yan bindiga da ake kyautata zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka auka kan jami'an tsaro a wani ƙauye da ake kira Auno da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri. Wannan ya sa mutane da dama da ke zaune a ƙauyen guduwa zuwa daji domin gudun abin da ka iya biyo baya, yayin da shaidun gani da ido suka ce sojojin da ke ƙauyen sun yi wa maharan da aka ce sun yi shigar bultu irin ta jami'an soja ba daɗi. Shaidun gani da ido sun shaida wa sashen Hausa cewa maharan sun shiga buɗe wuta ne kan jami'an soja da isowarsu ƙauyen, amma jami'an sojan suka maida wuta suka kuma ci galaba kansu. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya zanta da waɗansu da suka gudu zuwa jeji daga ƙauyen ga kuma bayanin da suka mashi. Gwamnatin ƙasar Gabon ta kwace ikon Libreville, babban birnin ƙasar, bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a cewar jami'an a jiya Litinin. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran yunkurin juyin mulkin Lieutenant Kelly Ondo Obiang, wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suka kira kungiyar 'yan kishin ƙasa da kare jami'an tsaron Gabon. Obiang ya kasance na ƙarshen da aka kama cikin gungun manyan sojoji biyar da aka kama a jiya Litinin. Sojojin gwamnati sun kashe wasu sojoji biyu masu nasaba da yunkurin juyin mulkin. Mai magana da yawun gwamnatin Gabon, Guy Bertrand Mpongo, ya ce an shawo kan al'amarin zuwa yammacin jiya Litinin, kuma gwamnati ta sake kwace gidajen rediyon gwamnati da kuma wata babbar hanya mai hada wasu muhimman wurare a Libreville, babban birnin kasar, wanda dama wurare biyu ne kadai masu yunkurin juyin mulkin suka kama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Wakilin Haruna Dauda Biyu ya zanta da waɗansu da suka gudu zuwa jeji daga ƙauyen ga kuma bayanin da suka yi mashi.
Muna jeji fa, ba su shiga cikin birnin ba, har yanzu mun shiga.
Me zaka magana da muke da kai kana jeji?
Eh, ina jeji wallahi.
Kai da su waye?
Mun biya ba.
Da kaman me ya faru ne da kaman yaushe ne yaran suka shigo?
Wallahi kaman kusa da magriba ba su zo wajen sojojin ba. Yanzu suna sojojin ne.
Sun yi harbe-harbe ne?
Sun yi harbe-harbe.
A kan jama'a ne ko kan su sojoji?
Su sojojin ne.
Dala ko wani mutum a gefen ka bani shi mai magana?
Aha.
Hello?
Lata kalau.
Yanzu ina kake inda muke magana da kai?
Muna daji ne fa.
Kai ma kana daga cikin mutanen Aunon kenan?
Eh, ina daya daga cikin Aunon.
Ce mun bayani mana abin da ya faru da wannan magariba.
Eh, ina gida, muna zaune a gida. Sai muka ji harbe-harbe. Sai muka gudu, muka fita. Mutane da yawa duka suna guduwa. Haka sojoji ma suna harbawa, su ma suna harbawa, mun fita daji muka gudu. To da mun fita kuma har yanzu ba mu san abin da ya faru a cikin gari ba. Ba a taɓa kowa cikin mu ba. Sai dai kalma ta ɗaya ne ba mu san inda take ba yanzu.
Wannan lamari yana aukuwa ne a dai lokacin da kwamitin mai ƙarfin gaske ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Borno Honorable Kashim Shettima suka miƙawa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya rahoto game da al'amuran da ke faruwa a jihar ya shafi harkokin tsaro.
Haruna Dauda Biyu kenan daga garin Maiduguri. Sojojin Amurka da ke Siriya suna da ƙwaƙwaran shiri a ƙasa da ya shafi batun janyewarsu daga ƙasar, sai dai za a ɗauki lokaci kafin dukkansu su bar yankin da ake yi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. A jiya Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon, Commander Shane Robertson, ya ce ƙarin kwamandoji shi ne zai ba su damar aiwatar da janye sojojin Amurka 2,000 da ke a ƙasar Siriya a wani ɓangare da suke yaƙi da 'yan ta'addar ƙungiyar ISIS. Na tsarin da aka amince akan janye sojojin Amurka daga Siriya, Robertson ya faɗa cewa za su janye sojojin ne bisa la'akari da abin da ake a ƙasa, a zahiri ba wai saboda lokaci da aka tsara ba. Robertson ya ce ma'aikatar tsaron ta Pentagon ba za ta faɗi haƙiƙanin abin da suka tattauna ba, bisa ga dalilin tsaro da kuma wasu dalilai da suka haɗa da yanayi wanda zai yi tasiri sosai wajen maido da sojoji gida da sauri.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A jiya Litinin ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar da ta tsara kamfen ɗinsa, inda ya miƙa Bola Tinubu shugabancin majalisar kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Umar Faruk Musa.
Shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar da za ta tsara kamfen ɗinsa ƙarƙashin jagorancin shi da kuma Bola Tinubu, jigo a jam'iyyar ta APC, tare da waɗansu masu faɗa aji a jam'iyyar da aka ba muƙamai daban-daban, daga gwamnoni har 'yan majalisar zartarwa na jam'iyyar su da dai sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki wurin samu nasara ga shugaba Muhammadu Buhari. Wannan majalisar ita za ta tsara hanyoyi da za a bi na neman kuɗaɗe da gudanar da ayyuka da kuma tuntuɓa da ɗaukar matakan da za su kai jam'iyyar ga nasara. A wurin kaddamar da wannan majalisa, shugaba Muhammadu Buhari ya fito kacokan ya ce ya miƙa duk ayyukan da za su kai ga gudanar da wannan majalisa hannun Bola Ahmed Tinubu, wanda shi ne jigo a jam'iyyar kuma wanda aka ɗora ma alhakin tabbatar da an samu nasarar wannan zaɓe na shugaba Muhammadu Buhari da sauran 'yan jam'iyyarsa ta APC da za su tsaya muƙamai daban-daban a cikin ƙasar. Haka kuma Shugaba Muhammadu Buhari ya bukaci majalisar ta tabbatar da ta daura damarar yin yaki bisa ka'ida na zabe domin kada a yi cin zarafi ko kawo tashin hankali ko dantsu fitintunu. Yana mai bada tabbacin cewa yadda aka gudanar zabe na gaskiya da adalci a Najeriya har yayi nasara, irin wannan zaben yake fatar za a gudanar a Najeriya ba tare da tsangwama ko magudi ko rashin gaskiya ko kuma rashin adalci ba. Daya daga cikin waɗanda ke cikin wannan majalisa ta shirya zabe da samo wa Shugaba Muhammadu Buhari nasara a jam'iyyar ta APC, Senator Ali Indume, ya yi mun ƙarin haske akan wannan aiki da Shugaba Muhammadu Buhari ya danka masu, inda yake cewa
babban abin da ya gaya mana shine mu yi komai akan kaida, ba wato campaign za a yi a faɗi gaskiya, a faɗi abubuwan da gwamnati ta yi ko kuma gwamnatin Buhari ya yi da kuma dalilan da ya kamata a zaba don mu samu ci gaba. An samu babban koma baya a gwamnatin da ta shude, yanzu gwamnatin da ta shigo ta yi shekara uku, mu hakimu mu je mu ga jama'a abin da aka yi da canjin da aka samu da bukatun cewa a kara mishi lokaci, wato term guda daya don ya yi consolidating, wato abin da ya kammala abubuwan da ya fara. Wannan wato gwamnatin talakawa ne na talakawa ne yanzu, ba gwamnatin masu hali na irin na da ba, to kuma tunda talakawa su ne mafi rinjaye, so muna fatan cewa talakawan za su sake ba shi shugaban kasa dama ya karasar da abun da ya fara.
Amma suna cewa har yanzu halin rayuwa tana nan, rashin tsaro ya kara tabarbura musamman a arewa maso yamma, ko da yake a yakin Boko Haram ana ganin tasiri can ma ana da matsaloli, ba ganin wannan babban matsala ce da za ku fuskanta tsakanin ku da yan Najeriya wurin tallata Shugaba Buhari?
Talakawan da muke neman kuriyansu sun san gwamnatin nan tana iyakan kokarinta, wani abu da Allah ya kaddara daban, wani abun da dan adam zai yi kuma don ya kawo sokin wayannan abubuwa daban. Talakawa sun yi na'am da abun da shugaban kasa yake musamman ta fannin maganan tsaro da fannin talafa musu da maganan noma da kuma fada da yaki da cin hanci da rashawa, kuma da yin gwamnati wanda wato transparent, ba boye-boye, kuma ba handama, ba halin rubda ciki.
Senator Ali Indume kenan, daya daga cikin yan wannan majalisa ta tsara zabe da samu wa jam'iyyar APC da Shugaba Muhammadu Buhari nasara a lokacin zaben da za a yi nan da kwanaki 39 masu zuwa a Najeriya. Umar Faruk, Musa, Mur Amurka a Abuja, Najeriya.
Yaushe ne za mu daina kuka don hawa ya tsubar zuwa? Yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa? Yaushe ne za mu
tsawa gaida? Umar Faruk, Musa. Yayin da jam'iyyu da 'yan siyasa a Najeriya ke ci gaba da yakin neman zaɓe domin tunkarar babban zaben ƙasar da za a yi a watan gobe, jam'iyyar hamayya ta PDP a jihohin Jigawa da Neja ta ce ta daura damarar dawo da gwamnati a waɗannan jihohi. Ga rahoton wakilin sashen Hausa na murya Amurka Muhammad Ibrahim Kwari dangane da wannan batu.
Gabanin zaben shekara ta 2015 jam'iyyar ta PDP ce yake rike da kujerun gwamna da mafi yawan kuɗin majalisar dokoki a jihohin biyu, sai dai a yanzu jam'iyyar APC ce yake da gwamnatin jihohin.
Su 'yan Jigawa sun san da me na zo musu da shi. Na zo musu da kokarin in dawo musu da martabarsu da aka kawar da ita. Na zo musu da matsayin aikin da muka yi na baya mu dawo mu ƙare shi. Na zo musu da matsayin in haɗa kansu su tashi su koma matsayin da aka san su da shi a matsayin 'ya'yan jiha, na tsatsu cikakku a yi aikin da suka saba gani kuma a kyautata musu. A gwamnatin da muka yi ta baya mun taho da aikinmu kuma mun tsara cewa kowace shekara biyar ga yadda muke so jihar Jigawa ta zama. Ba sabuwar ajenda ake magana ba, kowace duniya tashi take daga ɗan an ɗora daga inda aka tsaya. Ba wai a zo da sabon abu a zubar da wancan a ɗauki wancan a zubar da wancan, ba shi ne amsa ba. Amsar shi ne ina ake so a je, ina aka dosa. Shekara biyar muna so mu ga jihar Jigawa ta zama kaza, wata biyar ɗin muna so ta zama kaza, Allah ya kawo wani muna so shi ma ya ɗora ya zama kaza.
Malam Aminu Ibrahim Ringin kenan, ɗan takarar gwamnan Jigawa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta PDP a jihar Niger ke ɗaukar matakan cin zaɓe a bana, bayan da ta sha kaye a shekara ta 2015. Dr. Mu'azu Babangida Aliyu da ke zaman tsohon gwamnan jihar na cewa,
mun gode wa Allah don da muka ta dawainiya da wahala da ayyuka da yawa mutane ba su gani ba, sai yanzu da Allah ya kawo wannan al'amari suka duba su duba abin da ya faru da abin da ke faruwa yanzu, shine ma suke gane cewa ashe an yi ayyuka da yawa kuma an rike mutane da kyau. Dan ba wai aiki kace kai titi ko kai gida ne kawai ba, rike mutane ma da kuma girmama su da kuma yi musu abubuwan da ya kamata, wanda yake shi wannan ba za a tsaya ana kidayawa ba. Yanzu haka maganar da muke da kai, mun riga duka zonal rally mun kare a jihar Niger, yanzu sai bin kananan hukumomi da kuma gundumomi da angoni, kuma shine muka ce to abinda za a yi wannan jikon ba za a yi shi da aka saba kawai a taro a ce an yi rally ko an yi yan maganganu, a abi gida, makwabci ya yi ma makwabci magana. Saboda haka dole mu shiri mai kyau kowane mazaba, mu tabbata cewa babu maguɗi a mazaba, babu maguɗi a inda ake tattara zaben da aka yi a mazabu da za a kawo.
A galibin lokuta a Najeriya, 'yan siyasa da sauran waɗanda suka bada gudunmawa wajen yakin neman zaɓe na ƙorafin yadda sukan tura mota kuma ta tashi ta bar su da ƙura bayan kafa gwamnati.
Ina neman gwamnatin da za ta haɗa kan jihar. Gwamnatin da za ta haɗa kan jihar ta haɗa da kowa a ciki. Bata magana ɗan siyasa ko ɗan boko ko mai ilimi ko mara ilimi ko mai kuɗi ko mara kuɗi, a'a. Gwamnatin muke so mu kafa waje kowane ɗan jiha zai ji ta a jikin sa yadda tasa ce, ya bari a yi ta, a yi aikin da za a yi a zauna lafiya.
Malam Aminu Ibrahim Ringin kenan da ke yi wa jam'iyyar PDP takarar gwamnan Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gida Mahmud Ibrahim Kwali, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 12:17, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da ga hanyar da akwai ke da ci hanci da rashawa a Najeriya, kaya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasarar saka?
Yanzu ba hace mun ake wai baba gosulo ba,
kai da akwai ci hanci da rashawa, akwai matsalar ci hanci da rashawa a Najeriya.
Eh, akwai mana kamar yadda yake ba kowane ƙasa.
Ya za a daita.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatar an wayi gari lafiya. A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa da shugaba mai ci Janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da ke neman wa'adin mulki na biyu. Da kuma dan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. A yau, 'yan takarar sun yi bayanai kan batun cin hanci da rashawa. Ga madugun wannan hira, Aliyu Mustapha Sokoto a hirarsu da dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar.
Kai da akwai cin hanci da rashawa, akwai matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya.
Eh, akwai mana kamar yadda yake ba kowane ƙasa, har ƙasan kuma akwai.
Ya za a daita?
Sai a yi maganin ta.
Yeah.
A da yawa kuwa.
Excellence kamar ya bayan misalin matakan da zaka dauka, sun yi mutane su je
kan gana daya din
matakan da zaka dauka.
Kamar yadda na faɗa, kamata gwamnati ta yi niyya ta tabbatar da yan ƙasa sun samu wadata ta hanya daban-daban. Ko me sana'anka, in sana'a kake yi a tabbatar da ka samu wadata wajen, in aiki kake a tabbatar da ka samu, in baka da aiki a tabbatar da an kirkiro ayyuka ko kuma sana'o'i ko kuma basu suka an baka.
Amma excellence akwai ma cewa dalilin da yasa can ci rashawa yake yawa don doka ba ta aiki ne, kai da haka?
Dokoki akwai su.
Akwai su amma suna aiki?
Me zai hana su yi aiki?
Cewa ake manya ba su takwa. Yanzu ka duba.
Yanzu duk manyan da ake daurewa dinnan.
Amma in an kwatanta yawan zargi-zargin da ake na cewa ana sata da cin hanci da rashawa, za ka ɗauka cewa yawan mutane da ke kurkuku sun fi yawa fiye da wanda suke ciki yanzu nan.
To ni dai na sani duk dai wani wanda aka samu da laifi ana binciken shi kuma ana kai shi wajen shari'a, in shari'a ta daure shi shikenan.
Mai magana America, sun ce ba ka yi zuwa America.
To me zan je ma in yi American ne tukun?
Wai me ya sa ma tukuna ina son san sarsar da wanda magana, an ce baka ni na san ka zama America, na sani na san lokacin da ka zama America, amma yanzu gaskiya ne ba za ka zuwa America ba?
Me zai hana ni zuwa?
Excellence, yau mutane magana, me yasa ake jin ba za ka zuwa America? Sun ce in ka je America za a kama ka, kai laifi, kai me ya kai?
To ina laifi kamar ina ne ba za a kama ni ba? mutanen Najeriya nawa aka kama su a Turai ko kuma a Ingila ko a waɗansu kasashe don sun yi laifi a waɗansu kasashen. Ni me yasa ba za a kama ni ba?
Amma gaskiya ne ba za ka yi zuwa ba?
Ni ban ga dalilin da zai yana
abin
da
zai. Za ka je nan
ba? Na da niyyar zan.
Nan ba da dadewa ba?
Ba da dadewa ba.
Ka taɓa tuntuɓa ofishin jakadancin Amerika neman visa ka tafi Amerika?
Kai na taɓa.
Sun ce za su baka?
Sun ce za su bani.
Sun ba ka za ka je?
In sun bani za ne.
Ka je ka dawo ka duba maganar nan ta mutu.
To san dalili da me? Yaushe aka ce sai mutum ya je Amerika zai zama shugaban Najeriya? Yaushe aka ce a wace doka? Don me mutanen Najeriya za su dami kansu duk ko mutum?
Wasu na cewa ana kirkiro wannan magana ne domin a nuna kana da wani tabo.
Tabo wai bai tabo. Wai bai da tabo wani dan adam ne bai da tabo.
In baka je America nan ba za su dauka cewa lalle gaskiyar su ne ba za ka yi tuka ba. Abin da suke ta cewa. Abin da suke ta cewa kenan so kila sai ka je din nan sannan za ka wuro da musu wannan matsalar.
Wannan kuwa magana ni dai ba da dame ni ba.
Kafin ka zama shugaban kasa ko bayan ka zama shugaban kasa.
Ina dai ina tunani har yanzu.
To mu je ga wasu maganganu. Ka dauki ma'aikata dabbai suna aiki a wurare daban-daban. Adama da kamfuna daban-daban ga jami'a kai da sauransu. So ta yaya waɗannan abubuwan za su yi tasiri in abin ka samu gwamnati ne ka gudanar da ita? Tunda ka saba ɗaukar ma'aikata dama.
Ina ji kwarewa da na yi wajen kirkiro masana'antu da kuma wuraren daukan ayyuka zai taimake ni kwarai da gaske wajen samowa mutanen ko kuma 'yan Najeriya ayyukan da za su yi musamman ma waɗanda ba su da ayyukan yi matasanmu da kuma mata waɗanda suka fito daga makarantu da jami'o'i da sauransu.
Gwamnatin APC takan ce duk ɓanna da aka yi a Najeriya PDP ta yi ta cikin shekaru 16 na ɗaya. Na biyu suna zarginka da cewa ka cika yawan canjin jam'iyya. Ka je ACN, ka je APC, ka dawo PDP, ka bar ta ka kuma dawo cikin ta, me za ka ce musu?
Buhari ba ya canja jam'iyya wajen hudu.
Shi ma ya yi.
To, ai ba wani sabon abu ba ne, yanci ne na ɗan adam a harkar demokuraɗiyya. Ka je duk jam'iyyar da ka ga dama, ka fita wanda ba ka so. So me ya sabo abu a ciki? Ai demokuraɗiyya ne kuma yanci ne wanda tsarin mulki ta bango. Ubangiji ma da ya halice ka ya baka yancin.
Ka canja an baka son inda kake.
Iman. Yanzu kai ba ka bar Sokoto ka je kana zaune America ba.
Kare kuwa.
Don.
Batun wutar lantarki. Ya za ka yi da ita?
Akwai yadda zan yi da ita kuwa. Wutar lantarki din nan ya kamata a dubi yanayin ƙasarmu da kuma hanyar samun wutar lantarki. Muna da hanyoyi daban-daban.
A nashi bayanin, shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ya ce yana bin batun yaƙi da cin hanci sannan a hankali.
Hankali abu da har yanzu akwai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Kuma baka iya zama shugaban ƙasa ba ya zama yana ko'ina. Saboda haka ya za ka yi ka ci gaba da wannan yaƙi kuma ka samu nasararsa? Kana jin za a magance shi kwata-kwata kuwa?
A'a, magance shi ni dai abin da zan ci shi ne duk wanda aka samu. Yanzu ba hace mun ake wai baba Gosulo ba. Wato baba tafi a hankali. Ko ya tafi ina tafi a hankali. Da na zo ina saurin ni ga yadda aka yi da ni. To yanzu wannan hanyar da na zo ina binta ita ce hanyar da wannan tsari na demokuraɗiyya na jam'iyyoyi daban ya yadda da ita. Shi ne idan mutum ya riƙe wuri aka samu laifi abu kadin maganar ta bankunan shi. Ta kamfanonin da ya yi ta abin da yake da shi gidaje a Abuja ko a ƙasar shan waje ko a wani dabu ko su kamfanoni da ya saya ko motoci da ya tara. Ai ƙungiyar cin hanci da rashawa ai suna faɗi a jarida ni kan gani suna faɗin abin da aka samu.
Zuwa zan ka da shi kuɗin nan mai za a yi da shi ne an gama ta tara su ne mai za a yi da su.
Ai ka san abin da za a yi ai tuntunmu wani abin da ake da shi. Waɗannan ayyuka da muka ce muna yi hanyoyi. Da na ƙasa da na dogo da kuma na wuta ai kuɗin da muka samu na tsarin tafiyar da ƙasan kamar yadda ka faɗi kuka tambaya a baya kuɗin ba su isa ba ai wurin wannan kuɗin ake ɗauka ana bada su amma muhimmancin abin shine za a nuna daga bankin tarayya inda aka kwato wannan kuɗi inda aka sa su saboda mun yi doka cewa duk kuɗin da gwamnati samu a sa su a account guda daya. Ana kiran shi da turanci TSA, Treasury Single Account, wato wurin aje kuɗi na gwamnati guda daya, inda duk in aka samu kuɗin gwamnati sai an kai su a wurin, saboda a san abin da ke shiga to dole za a iya bin kadin kuma abin da ke fita.
Wani abu da ke daure mutane kai shine baka daina bayar gwamnatocin jihohi kudaden da ka saba ba su kowane wata ba, amma da yawan sa yanzu ba su iya biyan albashi.
To ai gwamnonin, ai su mutanen, ai gwamnonin suna so a zabe su ko? To wanda ya musallafi kada su zabe shi. Wannan tsari ni abin da yake damuna rashin tausayin wasu gwamnoni. Ya za a yi a majalisa, na sha faɗi majalisa, na ce yaya suke yin barci idan mutanen da suke aiki a kamfanonin ƙarƙashinsu za su kwana, su ya ake su yi barci idan mutanen nan ma'aikatan da ke ƙarƙashinsu ba a biya su ba, suna da gidaje, suna da iyali, su biya kuɗin haya ba, abinda za su ci da yara kusan babu, kuɗin makaranta, kuɗin zuwa asibiti, na ce ake suke barci har da saliba. Wani irin tunani suke da shi?
Amma in kada idan ba sa biyan albashi da kuɗin da kake ba su, akwai hanyar da gwamnati tarayya ta ma za ta horar da su wannan gwamnonin.
To ka san a tsarin dokar ƙasar nan kaso uku ne, akwai tarayya, akwai jiha, akwai ƙaramar hukuma. To kowanne akwai yadda ya kamata ya kashe kuɗin da suka shiga baitul mali. Ya kamata waɗanda suke so su bi kadin abin da gwamnati ke yi su samu lokaci su fahimci dokoki, sannan su fuddo su yi ƙugi a kan masu yin ɓanna. Ni ba zan tsaya sai na sami laifin gwamna ba kafin in yi taimako a biya bayan Allah albashi su ci da iyalinsu su rike gidajensu ba. Amma kuma ina bin kadin doka, abin da ya kamata a ba su ta hanyar doka, abin da ya kamata su kashe shi ma ana bin kadin shi. Amma hanyar abin da na fahimta shi ne, wato da aka zo aka ciccire mutane ba ta yiwa a cire duka masu cin hanci da rashawa da laifi, saboda idan mutum ya fito daga jami'a ya yi abin da na bautar ƙasa NYSC ya zo ya kama aiki a gwamnati, misali shekara ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar ƙarƙashin azzalimi, in ba ƙarfin imani gare shi ba Allah ya taimake shi ma sai ya shiga layi.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai ku tare mu gobe a shirin demokradiyya a yau domin jin yadda 'yan takarar za su tunkari matsalar wutar lantarki da kuma waɗansu batutuwa da suka tsone wa talakawa ido. Za ku kuma iya sake sauraron wannan hirar a dukkan shafinanmu na intanet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya jagoranci wannan hira, alheri ke muku fata alheri, da kuma fatar za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.
Kuma da ladan wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yanzu haka hukumomin kasar Thailand sun ce yarinyar nan 'yar asalin kasar Saudiya wadda aka tsaida da a Thailand yayin da take kokarin guduwa zuwa kasar Australia neman mafaka, ta bar filin jirgin sama na Bangkok, kuma tana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban 'yan sandan harkokin shige da ficen kasar Thailand, Major General Suraj Hapan, ya yi wa manema labarai bayani akan matsalar yarinyar Rahab Muhammad Al-Qunun, inda ya ce ba za su tilasta mata komawa kasar Saudiya ba, wanda yanzu tana ƙarƙashin kulawar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya.
To madalla a gaishe ka. Kafin mu salama, muna mika sakon taya murna ga Alhaji Nasir Bala Muhammad, wanda aka yi wa na ɗan sarautan mai girma ɗan madamin Gumel, Allah ya taya riko.
Haka kuma muna taya ango da amarya injiniya Bashir Suleiman Yahaya da Sadiya Muhammad Garba murnar daurin auren su da aka yi makon da ya wuce a Sokoto. Allah ya bada zaman lafiya da zuriya daye ba. Masu sauraro anan muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar amanta za ku ziyarci shafukan mu na sadarwa ko na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu amaradin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya gabatar da shirin da kuma Tuba Hiro Dido ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau Mr. Jimmy Cook ni Sarfi Hashin Gumal dake cewa sai anjima. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.